Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfi da Hashim Kumel tare nake da Hanifa Kabir Isa da masu sauraron abokan aiki muke gamu wannan shirin a yau ranar Talata 14 ga watan Disamba shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Kwararru sun yi tsokacin cewa takunkuman farko da gwamnatin Biden ta sanya wa Koriya ta Arewa tamkar wasu alamu ne kawai waɗanda ba za su yi tasiri sosai ba. A jiya Litinin, Prime Minister Israila Naftali Bennett ya ce yana mai kyakkyawar fata biyu bayan ziyarar tarihi ta kwana biyu da ya kai haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta bayyana wani shiri na fadar shugaban Amurka ta White House na girke tasoshin caji 500,000 ma motoci masu amfani da lantarki.
Tokanin labarin kenan aka saurara. A daidai lokacin da rashin zaman lafiya ya kaiwa wasu 'yan Najeriya makura, an yi kira ga koma ga mahalicci.
Gurin yin addu'o'i da yin alkunut, mu je mu koka zuwa ga Allah ya yaye mana wannan masifa da ta addabe mu a arewacin ƙasar nan, musamman na zubda jini da sace-sace.
Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta mutunta batun sayar da wasu hukumomin madatsun ruwa 12.
Kuma mun raye kogunan nan guda 12 ba sai da su za a yi ba irin yadda ake sai da hannun jari, a'a ba haka magana take ba. Abinda ake tsari ni shine
to sai aka kasance da mu cikin shirin danjin cikakken bayani. Kamar kowace ranar Talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafa Sokko ta zai kawo mana, amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Kwararru sun yi tsokacin cewa takunkuman farko da gwamnatin Biden ta sanya wa Koriya ta Arewa tamkar wasu alamu ne kawai waɗanda ba za su yi tasiri sosai ba akan yadda gwamnatin Koriya take tafiyar da batutuwan 'yancin jama'a ko kuma shirinta na makaman nukiliya da masu linzami. Joshua Santos, wani lauya a nan Washington wanda ya taimaka wajen rubuta shirin dokar tabbatar da kakaba takunkumai da manufofi akan Koriya na shekarar 2016, ya ce tamkar wani gamin gambiza ne mai sassauci da manuniya akan manufa waɗanda suke da alaka da turbar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya. Wannan wata hanya ce da ma'aikatar baitulmalin Amurka take cewa tabbas Koriya ta Arewa tana da wani muhimmanci ga kokarin da Amurka take yi wajen ba da ƙarin haske akan yadda ƙasar take take haƙƙin ɗan adam, a lafazin Mr. Santos. A jiya Litinin ne Prime Minister Israila Naftali Bennett ya ce yana mai kyakkyawar fata biyo bayan ziyarar tarihi ta kwana biyu da ya kai haɗaɗɗiyar daular Larabawa lokacin da ya gana da yarima mai jiran gado na daular Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ziyarar ita ce ta farko da wani shugaban Isra'ila ya taɓa yi, sannan ta biyo bayan kyakkyawar alaka da ƙasashen biyu suka kulla a shekarar da ta gabata ƙarƙashin yarjejeniyar da aka sanya wa suna Abraham da gwamnatin Trump ta shiga tsakani a cimmawa. Shugabannin biyu dai sun tattauna ne dangane da zurfafa dangantakar tattalin arziki da kasuwanci. Labarin suna zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wata babbar nasara ga masu kare tsirarin jinsin mata da maza, a makon da ya gabata ƙasar Canada ta haramta jinyar kawar da zama ɗan luwaɗi, ɗabi'a da ke manufar canzawa ɗan adam jinsin da ya fi raja a kai ko kuma gwammace zama mace ko namiji. Dokar ta ayyana duk wani yunkuri na sa mutum cikin wani yanayi na canza masa irin jinsin da ya fi so a matsayin wani babban laifi, haka ma mayar da yin hakan wata sana'a ko kuma ɗaukar wani ɗan ƙasar Canada zuwa wata ƙasa don a canza masa irin jinsin da yake ganin shi ya dace da shi. Prime Minister Justin Trudeau ya yaba da haramtawar a shafinsa na Twitter cewa wannan ɗabi'a ce ta ƙasƙanci kuma abin ƙi.
In an zuma kaɗan, Hanifa ya sake dawo da labarai, amma kafin nan, ƙaruwar hare-haren 'yan bindiga da ya kai ga kone matafiya a yankin arewacin Najeriya lamarin ya sa kungiyar jama'atul Nasrul Islam ba da umarnin addu'o'i a masallaci da majalisan karatu da kuma makarantun allo domin samun mafita game da matsalolin tsaro a kasar baki daya. Isa Lawal Ikra ya hado mana da wannan rahoton.
Oni motar matafiya a jihar Sokoto da kashe wasu masallata a jihar Niger da kuma hawhawar hararin ƴan bindiga a wasu sassan arewa maso yamma a ƴan kwanakin nan dai sun tada hankalin al'umma da dama a Nigeria. Abin da ya sa mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar wanda shine shugaban kungiyar jama'atu ya bada umarnin dukufa wajen addu'o'in neman mafita a game da matsalolin tsaro a wannan ƙasa. Dr. Khalid Abubakar Aliyu shine sakataren kungiyar ta Jama'atu Nasrul Islam ta kasa baki daya kuma yayi karin bayani game da wannan umarni.
Bayan an dubi dukkan abubuwan da suke ta faruwa da tabarbarewar tsaro, an yi rubutu, an yi koke-koken, an yi duk abin da za a yi, to kawai sai aka ga to maganin wannan al'amarin Allah gurin yin addu'o'i da yin alqunut mu je mu koka zuwa ga Allah ya yaye mana wannan masifa da ta addabe mu a arewacin kasar nan musamman na zubda jini da sace-sace, wanda kuma da ƙarshe abin da bamu taba gani ba shine a fara kuma babbaka mutane a ce kuma babu abin da ya faru.
Ba ku ganin wasu za su ce kamar an ma makara?
Ba a makara ba, shekara da shekaru muna cewa ai alƙunuti, amma kuma wannan ai ba a taɓa samun inda in bindiga za su samu mota kinna mata ta su babbaka mutane ba a taɓa wannan ba sai wannan yanayi, to shi yasa mu ma muka ɗauki wannan abin da wannan muhimmanci.
Dakta, wasu ƴan ƙasa suna ganin kusan komai sai an saka siyasa, kila wasu su ce ba ku ganin kamar wannan sanarwar ta ku tana nuna nuna raunin gwamnati ko gazawa take nan.
To ka san duk abin da kai kowa da yadda zai kalle shi, dan Allah dan Annabi yanzu babbace mutane su soye su kone su zama gawayi a ce ai addu'a Allah ya dakile wannan abin sai a ce ya zama siyasa.
Dama dai wasu ƴan ƙasa da dama na ganin dabarun gwamnati kan magance matsalar tsaro sun riga sun kare, sai dai kawai a koma addu'o'i. Ko da yake dai masani kan harkokin tsaro Manjo Yashin Kumairtaya ya ce komai kokarin gwamnati dama akwai bukatar hadawa da addu'o'i.
To abin da aka yake nuna shine su da kansu wayannan shugabanni ko malamai sun gamsu da cewa lalle gwamnati tarayya wanda yake alhakin tsaro yana wuyanta ne ta kasa samar da tsaron da ake tsammani. Kuma kamar yadda can baya ake faɗa cewa sai dai addu'a sai addu'a, to an kawo gaban dai yanzu kowa ya yarda sai addu'a kenan.
Kuna ganin bayan dukkanin dabarbaru da shawarun da kuka bayar addu'a ta iya zama ita ce mafitar ƙarshe?
Fa'ida ma ga shugaba bayan kokarinsa duk abin da ya kamata ya rika yi na gudanar da gwamnati shine ya kasance yana sa Allah a gaba, domin duk dabararsa ba za ta isa ya ke yin komai ba akai face ya hada da roƙon Allah.
Me za ku cewa masu ganin in aka ce a yi irin wannan addu'a kamar to ana nufin ba a tare da gwamnati kenan kamar yadda ake alakanta irin wannan a baya?
To wannan al'amari ne wanda da ita gwamnatin ce da kanta dama can wancan karan ma suka rika tsinuwa da nuna cewa wancan gwamnati ta gaza, to shine abin da ya sa suka tsorata suke ganin bai kamata su ma a yi musu ba. To abin da ya zo yanzu shine an kai irin wancan yanayin, ba lalle ne kuma za a addu'a sai an tsine gwamnati ko kuma dan ba a santa ba, ai addu'a ana neman mafita ne, ya zamanto cewa duk irin abin da ma gwamnatin za ta yi Allah ya gafa mata. Ni abin da nake dauka kenan akan an ce ai addu'a.
Wannan dai shine karo na farko tun bayan rantsar da shugaban kasa Muhammadu Buhari a matsayin shugaban kasa a shekarar 2015 da wata kungiyar addinin musulunci ta bada gamamman umarni ga dukkanin al'ummar musulmin da ke Nigeria don yin keɓaɓɓun addu'o'i da nufin magance matsalar tsaro a ƙasar baki ɗaya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
To Allah ya kyauta a gaida Isa Lawal Ikra, hadisi da kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labarin duniya.
Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta bayyana wani shiri na fadar shugaban Amurka ta White House na girke tasoshin caji 500,000 ma motoci masu amfani da lantarki EV a matsayin wani bangare na shugaba Joe Biden na wadatar motoci don tafiye-tafiye marasa nisa da masu nisa. Harris ta yi wannan sanarwa ce yayin wata liyafa a wata tashar motocin lantarki da ke wata karkara a jihar Maryland a wajen Washington, babban birnin Amurka. Shakka babu makomar harkokin sufuri a ƙasarmu da ma duniyar baki ɗaya ita ce wutar lantarki, a cewar Harris. Ta ƙara da cewa idan ƙasarmu ta iya ƙirƙiro motocin lantarki da cajinsu da kuma gyararsu, hakan zai yi matukar tasiri kan lafiyar al'ummomin Amurka, karfin tattalin arzikin kasar da kuma kare duniyar mu. Sau biyu cikin ƴan kwanaki an sace kayan abinci na tallafi da aka tanada ma ƴan Habasha da ke fama da tsananin yunwa daga wurin ajiya na hukumar samar da abinci ta duniya da ke arewacin Habashar, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Litinin. Da yammacin ranar 10 ga watan Disamba, wani gungun masu ɗauke da makamai waɗanda ake ganin sun fito ne daga ƙungiyar ɓangaren sojojin Habasha ko kuma wasu dakaru masu alaƙa da sojojin na Habasha, sun kutsa cikin rukunin gine-ginen hukumar tallafawa waɗanda bala'o'i suka riske su da ke Kwambalta. Suka yi gaba da trelolin abinci wajen 18 da ƙarfin tsiya, a cewar mai magana a madadin Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq ga manema labarai. Ya ƙara da cewa mutanen sun yi amfani da trelolin abincin a wurare daban-daban don amfanar kansu. Ya ce an mayar da treloli 15 amma har yanzu ba a san inda sauran ukun suke ba. Lafiyar ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya da masu alaƙa da su ita ce muka fi baiwa fifiko har yanzu, kuma muna kira ga a gaggauta sako ma'aikatanmu, abokan hulɗarmu da kuma motoci, a cewar Haq.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Gwamnatin Najeriya ta musanta batun sayar da hukumomin madatsun ruwa 12 da ake da su a ƙasar. A wata hira ta musamman da ya yi da wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta wayar tarho a Abuja, ministan albarkatun ruwa Suleiman Adamu ya ce hukumomin madatsun sun daɗe a ƙarƙashin kasafin kuɗin gwamnatin tarayya, don haka za a mayar da su su zama masu zaman kansu. Ga yadda hira ta kasance.
Honorable Minister, da gaske ne za a saida madatsun ruwa da ake da su guda 12 a wannan ƙasa ta mu Najeriya?
Kuma mun raye kogunan nan guda 12 ba sai da su za a yi ba irin yadda ake saida hannun jari, a'a ba haka magana take ba. Abin da ake tsari ne shine shekara da shekaru sun dogara ne kacokan akan kasafin kuɗi na tarayya, wato budget, da ayyukan da suke da gyaran madatsun ruwa da gyaran magudanan ruwa na noman rani, duka daga asusun gwamnatin tarayya suke. Abin da ake so a yi shi ne a mai da su su zauna su zaman kansu a hankali-hankali, kuma ba gaba ɗaya za a ɗauko wannan abin ba. Ana so ne su inganta samun kuɗin shiga ya zamana ba sai sun dogara akan kuɗaɗen da gwamnatin tarayya take sa a kasafin kuɗi a kowace shekara ba.
Menene yasa aka kafa su tun farko tunda ana da magudanan ruwa ko ina a ƙasar?
To abin da ya faru tun misali kamar 1973 lokacin da aka yi wani gagarumin fari da aka yi, a lokacin ne gwamnati ta ga cewa ya dace a yi madatsun ruwa da dama a ƙasar nan saboda a dinga tanadin ruwa wanda za a yi noman rani da shi, saboda a wannan lokaci wannan fari da aka yi an sha wahala kwarai da gaske. To aka fara da hukuma ta Chad Basin, daga baya kuma aka yi ta ƙara hukumomin raya kogunan nan har yanzu muke da guda 12, wanda kuma kafa su ba wai ya danganta wai ko da iyakar jiha ba ne ko iyakar ƙaramar hukuma, wato ba wai a siyasance ne aka kafa su kamar yadda ake jihohi ba, a'a an kafa su ne akan yadda kimiyya ta nuna ina ne kogunan suke, aka yi musu wato iyaka dangane da yadda yanayin kogunan ƙasar nan suke. Shi yasa ga akwai kogin Niger ta sama, Niger ta ƙasa, Benue ta sama, Benue ta ƙasa, da Chad Basin, da Sokoto River, da Benin Owena, da Ogun Oshun, da Cross River, da Anambra Imo, da kuma wato Niger Delta kamar haka.
Zan so in san hujjar kafa su inda ba a siyasance ba ne kamar yadda kai bayani.
An yi su ne kuma an yi kwaikwayo da wani tsari da yake a America na wani irin wannan wuri, ana ce mishi Tennessee Valley Authority. Wato akwai kogin Tennessee a America wanda a lokacin shekaru ya kusa 100 yanzu ana fama da talauci a America. Gwamnatin America ta kirkiro da wannan Tennessee Valley Authority wanda ya zo aka haɓaka noman rani, aka haɓaka harkar makamashi, wato irin wutar lantarki ta madatsun ruwa, wato wanda ke kira hydro power. to ya zamana wurin nan ya inganta tattalin arziki ya kawo sauyi sosai daga tsabar talauci aka samu ingantaccen wato tsari na wanda ya habaka tattalin arziki wannan wuri mutane suka fita daga talauci suka zama masu arziki wanda kuma har yanzu yana da aiki wannan Tennessee Valley Authority to irin shi ne muke so mu yi akan haka aka tsaro wa'annan hukumomin raye koguna su zama masu zaman kansu suna tallafawa wato harkar tattalin arziki na wannan yanki da suke ciki
a gaida Madina Dora da wannan tattaunawa da ministan albarkacin ruwa na Najeriya Suleiman Adamu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:39:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voahouse.com domin sauraron shirye-shiryen mu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 12 da kusan minti 16 na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba
saka mai wuya
madawso dai ai sun ba da ku asike ba ai sun ba sa san ka ko dai da ba su kai da wani misali kamar muka sarata barayi gurin maliya lokacin da aka zo aka kabo da sauran al'adun kuma ne ya ba su kudi sai aka ce kasu karba me ya kawo wannan
dukka ni dai a iya sani na da shi yau shekara 25 tun 1996 wallahi ban taba ganin ya shiga rigimar da yake da gaskiya ba kuma wallahi ban taba ganin rigimar da yake shiga ita nasara ba
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri full na tsaka mai wuya wai me yasa tsohon gwamnatin jihar Kano sanata Kabiru Gaye ya janye jikinsa daga bangaren tsohon gwamna Malam Ibrahim Shekaroni ya kuma yana tare da gwamnatin Ganduje a rikicin siyasar APC da ke gudana a wannan jiha din wannan na daga cikin abubuwan da zamu duba a shirin yau ga kuma Mahmud Ibrahim Kwari wakilin mu na Kano da shirya mana wannan muhawara tsakanin Alhaji Ahmad Haruna Zago da kuma Honorable Zakari Ibrahim Sarina
wai me ne ma ya jawo har kuka shiga wannan halin kakana kai din nan
ba halin kakana kai ba na farko dai jami'a ta gaji haka na biyu kuma mu abin da muke so mu gaya musu wayannan mutane
ba ya sababa muku wannan
wato rashin hakuri na wannan bangare wato na bangaren shi mai girma Sardauna wato sun ci da
Sardauna ne kenan
ya a da shi wannan dole tunda sun ja shi dole da shi a ciki
duk da kuma an ja shi gar kansa ko
a an ja shi saboda ina so in tabbatar maka
haka shi tsaga
a matsayin mu ba ai ba ta tsaki ba ina so in gaya maka cewa wato ina so in gaya maka
amma a cewa shi
to Allah ka tsaya ka tsaya ki sar da sako don ka gane yanda
abin yake kai ga sakon naka da nan gaba
to me kake so ka ce
tunda ka ce shi sanata Ibrahim shekarau shi ne ya kutukutun tsaga muku jami'a wacce ranke ne ta
ba maganar kutukutu ba wato abin da nake son gaya maka shi ne yau kamar sati guda mun zauna a jami'anci mun kallaci waɗannan mutum guda 7 ko 8 waɗanda suka zo suke
wanda kuke wanda kuke
kirarin ba ma so mu je ga wannan amma wato sai muka duba muka ga kowanne daga ciki wato dalilin da yasa ya shiga wannan rigimar wato ta sha bamban da ta dan uwansa ina so in tabbatar maka gaba daya wato ba alƙibla ɗaya suka dosa ba haka sai muka gane dai cewa wayannan mutane sun shiga wannan rigima ne dai wato sun dauki mataki ne cikin fushi kuma wannan cikin fushi da suka dauka wato lalle kam duk mutum da ya dauki mataki cikin fushi zai zo yi ladama amma tunda dai mutanen mu ne mutanen nan tare muke da su shekara da shekaru mutanen nan muna da bukatar su a zabubbuka masu zuwa
Alhaji Ahmad Haruna Zago kaji Honorable Brian Zakari Sarina faina cewa Sanata Ibrahim Shekaru shine ma ya kamata a yake da laifi domin shine ya dara musu jami'an nan gidaje
a ban ce ya dara mana ba
ko a gurin ku
bai dara mana
jami'a ko a gurin ku wa kuke zargi da wannan wato wuta da ta
wato mu a gurin mu su Zakari Sarina da shugabannin da suka rike jami'a su suka gana mana jami'a na farko
shugabanni ke da
jami'a domin tun farko ma dama akwai dan mowa akwai dan mora wajen su bari mu ka misali a lokacin gan Madina
dambata
kai ne wadi wadi ke ci ma sai aka cire shi saboda ni sai aka sa wani wanda aka kawo din sai na dauko kudi ma 1.5 million naira na bahir sai ku je a aiki alfajiri nace idi ku tashi ku tafi ku je kuma zaman nan ka bayyane ni kaga idan a cire kanan ka kuma ka dauki kudi ka bada kace wannan samu ce mai
ya baka kace saboda kai aka cire ba demokradiya ake
a'a ba da kudi ai su ba da su ake ba ai sun ba sa san ka ko ga ta ba su kai da wani misali kuma ka sarrafa barayi barin maliya lokacin da aka zo a kabo da sauran al'adar hukumar ya ba su kudi sai aka ce kasu karba me ya kawo wannan
kawo suna cewa misali kamar gwamna Ganduje ya ce hannunsa abubuwa suna ta tafiya saboda watakila suna garawa layin da yake so sai kuma yanzu kana cewa ba a shi shugabannin jam'iyya na ruku su ne suka yi mukutukutu har ma aka
ba mance su ba su suka yi mukutukutu ba ina ce muku
sun yi mukutukutu ba Ganduje za ka iya cewa
ba zan iya cewa garo ya saka ba ban zo kan wannan ba dalili na shine akwai abubuwa da yawa wanda ba na so in faɗe su yanzu za a gane wa yake da gaskiya rantsuwa da zai ka fara ko ba zai ba ka fahimci ni ko in na kun wani suka fito yanzu za a gane zai ka fara na kunsa ko ba zai ba za a wannan ba a bisa yake nan abin da zai san nuna maka shine ita jam'iyya da ka ganta nan kamar rumbu ne ka ɗebo haɗin ka zuba ba ka isa ka ce ka san kwayarsa ba sai ka inda ko kwashi ba kai sai ka bauna ciki amma ba wanda zai ce jam'iyya ta ce ko ta wani da wani ce kullum ba da zuba wani su abin suke yi kenan abu na biyu
za mu ce mu jam'iyya ta mu
akwai bidiyo akwai komai ku ce za mu ce
a yanzu a rage mu duk abubuwan nan duk harkokin nan duk kwamitocin nan da ake da harkar jam'iyyar nan da ake yi ba da kai ake yi ba ai da kai ni na san ko kwamiti ko ba zan iya lissafa kwamitoci wanda
dan ayyana na bada gudunmawa
ne asan
kwamiti
kuma kai da aka zo za ka tsaya takara kai kace za ka tsaya takara ba wanda ya hana ka cewa ka je ka sai form ba wanda ya hana ka ka dawo da form ba wanda ya hana ka ka zo ka yi screening ba wanda ya hana ka
to duk wannan nayi kaman kuma na zabe
to ai ba maganar wato ko ba maganar kai ka ci zabe bane wannan ko abin dariya kake
haka gabanin wannan abubuwa suna jajiberansu an jiyo sanatocin nan guda uku a Abuja da wasu 'yan ministan raya wanda tare suke wannan taro kuma har suka rubuta jam'iyya wannan wasiƙa ta ƙorafi ga uwar jam'iyya
sanatoci guda uku
daga baya
suka rubuta takarda
daga baya da aka rubuta wasiƙa
kan ba su rubuta takarda
ba kai kamana
yawa sun yi taro ba su kai da rubuta takarda
yawa sun yi taro amma daga baya shi sanata Kabiru ga ya roke da aka rubuta wasiƙa ya ce ba zai sa hannu ba ya dawo
ya sa hannu
ba ka ganin
ya sa hannu a lokacin wasiƙar
wace kila shi ma rawar da ya taka watakila ya taimaka wajen zafafa muku irin wannan wato yanayi da kuka tsinci ya ce
to mu dai ko kamar abin da shi da sunan sanata Kabiru da ya yi mana magana ya ce gaskiya ne ya je taro kuma an tattauna amma ɗaya daga cikin matsalolin shi ne ya gaya wa 'yan kwamiti ɗin cewa fa wannan al'amari dukkanin mu ɗin nan muna iya ganin gwamna ba ta haka za mu kullo wannan lamari ba mu tashi mu je idan yau ɗin nan muka je muka samu girma kalimin islam muka ce muna so mu ganshi babu yadda za a yi minti goma in dai yana wannan kasar ba mu ganshi ba mu je mu tutsiye shi ai da muka tsaya ce
barai
kuwa mu gaya masa cewa ga matsalolinmu ɗaya daga cikin sun ce ba a shawara da su ba a yi da su ba a kaza duk wannan abubuwa ne wanda yake ba sai sun je sun bata kansu lokaci ba sai sun je suna zuwa Abuja suna dawowa wato ko suna farfadar abubuwa wanda ko ba zai wa jam'iyyar kyau ba wannan abin da ya yi ko wannan wasu arruwa ne zai iya maganin wannan matsala
ko dai magoya baya ko kuma a cikin jigajigan ku suna cewa suna ma zargin shi Kabiru gai kamar da wani yanayi na fuska biyu
ba wani fuska biyu
ya kai ma
ya tijan taka ce in ya ga za a kai kure ya
abubuwan da suka tattauna da
wato ran
shekarau
mamaki ma
nake ce game da wannan bangaren
mamaki ma nake da shi zakar sai ga kira magana wannan zama da aka yi da ni a ciki da hoto na mace a gaba na kai komai a gaba na Kabiru ga yazo a gaba na suka zo gaba ɗinsu abin da yake bar mamaki da shi
sannan ya bayyana muku sirri
takardar ma da aka rubuta da farko aka ce suka shi Kabiru ga kusan shi ne initiative cewa harkan nan ba a yi da su ya ofishi ma ne Ibrahim Shekaru daga nan
wato dan ko mutum fa ya ce ba a yi da shi ko ba a yi masa shawara ba fa da shi ne wa jami'a ko gwamnati ba
wato sai aka yi aka yi
ba fa da shi ne wa jami'a ko gwamnati
sarhu wannan akwai samu Kabiru gaci
amma kuma ai ya ce
da an tsara shi ka bai shi ba gaskiya bane hatta waɗannan position da za a raba wane me yake nema wani me yake nema waye sai form waye bai saya ba kabir ga ya kada shi a dinsa kabance ni shi ya sani
ta kaga ba za mu iya ganewa ba domin da shugabancin da kuka rubuto wannan jeran abun nan din naku ba mu ga mutum daya wanda ya
mun da muka jira kullun alhamdu ka fada mun ne muka fada kullun alhamdu
Ato
ku da kana alamma ku jira ku fada
wannan yan takaran mu muka fada
yan takaran to kaga mu kaga alhamdulillah
yan takaran mu
kai ku jira yan takaran ku
sai
mun kuma ba mu iko
eh to amma ba mu da kabiri ga kaman ku da kanta amma ya ta mata
ka ce ga
lai da kabiri ga irga lai mu
kama sai halakni halakni ba haram bane
yawa
ka bai sheni halak ne kace da intakarata
amma
ne kace da intakarata
amma Allah
ya ga
interview
kin da ga
Alhaji Ahmadu wannan magana ta Kabir ga baka ce mun komai ba game da abinda zargin da ya fito daga wadai ko dai magoya bayan ku ko kuma ku da kanku ma cewa ya dauki sirrin ku ya kai ma gwamnati
to madalla to jama'a nan zamu tsaya sai rana wato mu zo mu shiga da duba rawar da shi Senator Kabir ga ya taka a cikin wannan rikita na jam'iyyar APC wanda da wannan rikitan da APC take fama da su shin kofa ta bude wa jam'iyyar PDP kenan shin mun da rana wato yanzu ka madadin Alhaji Ahmadu Haruna Zago da kuma wannan rabin Zakari Ibrahim Salina bakin mu kenan da wakilin mu Mahmud Ibrahim Kuriye ga yato mana da wannan muhara ni ne Ali Musa Farsakota a Washington DC huta lafiya
kuma da lagai da malamai yanzu kuma ga wannan sakon
manuniya
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 manuniya shirin manuniya sabon shiri ne na muryar amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a kasa baki daya
ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki
shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance
kasan nan ta talauce ba dan komai ba saboda ba a taba sace kudaden al'umma tunda muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin
shirin manuniya ma zai rinka waiwayi
ba shi yasa ba mun kace gwamnati ita ce babban boko haram
ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya
to madalla don ku muka zo ga shirin mana karshe labarai a takaice
cewa kararru sun yi tsokacin cewa takunkuman farko da gwamnatin Biden ta sanya wa Koriya ta Arewa tamkar wasu alamu ne kawai waɗanda ba za su yi tasiri sosai ba hakan yadda gwamnatin Koriya take tafiyar da batutuwan ƴancin jama'a ko kuma shirinta na makamashin nukiliya da masu linzami mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta bayyana wani shiri na fadar shugaban Amurka ta White House na girke tasoshin caji 500,000 wa motoci masu amfani da lantarki EV a matsayin wani bangare na shugaba Joe Biden na wadatar motoci don tafiye-tafiye marasa nisa da masu nisa
to madalla a gaishe ki masu raro ana muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi zamu da muku da wani sabon shirin da karfe 8 na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin ƴan ƙasa da hukuma kafin mu sallama muna miƙa sakon fatan alkhairi ga iyalan marigayi Abdullahi Ma'adi Matawallan Kwantagora bisa daurin auren ƴaƴansu Amin wato Amin Abdullahi Ma'aji da amaryarsa Sayyida Ibrahim wanda za daura ranar Juma'an nan mai zuwa a garin Rangin dake jihar Jigawa Allah ya sa ayi lafiya ya kuma bayyana ma'auratan zuriya daye ba yanzu a madadin Hanifa Isa da sai ni gabatar da shirin da kuma Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Peter ni Sarfira Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar da garin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum